كالحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine majalisi na 80 a wannan yammaci na juma'a 25 ga watan jumadal akhirah hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda take daidai da 27 ga watan 12 na shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata bayanin da muke yi ya kunshi kalar cutar wadda aka yi wa babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina Abu Bakar wannan yake nuna cewar cutarwar mushrikan Makka bata takaita ga masu rauni ba har waɗanda suke da daukaka a cikin garin Makka su ma sun hadu da cutarwan waɗannan mutane domin shi sayyidina Abu Bakar yana cikin masu daukaka masu gata a cikin Quraishawa dube da cewar ya fito daga kabilar Banu Taim ita ma wannan kabilar ba kabila bace wacce take kasashiyar kabila sa'an nan kuma ba kabila ce da za ta zuba ido ana cutar da ƴaƴanta ba za ta tanka ba to amma duk da haka sayyidina Abu Bakar bai kukuta daga cutarwar waɗannan mutane ba to gabar da muka tsaya a kanta a majalisin da ya gabata bayani ne ya kai mu ga sayyidina Abu Bakar ya yi ƙoƙarin sama wa kansa mafita dangane da tsangwama da yake fuskanta daga mutan Makka Quraishawa musamman ta ɓangaren ibadarsa ba shi da ƴanci yayi ibadarsa a sake yadda yake so yasa yayi tunanin ya ƙaurace wa Makka din ya tafi garin da zai samu cikakkiyar ƴanci da za ta ba shi damar yin ibadarsa a sake wannan yasa ya fita daga garin Makka ya fuskanci Habasha domin Habasha labari na zuwa cewar sarkin Habasha baya yadda a yi zalunci a garinsa duk da shi din ma ba musulmi ba ne bai karɓi wannan addini na musulunci ba amma baya taɓa yadda a zalunci wani a garinsa to wannan ya sa sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi ya yanke shawarin ya tafi wannan gari na Habasha don ya samu ya yi ibadarsa a sake to ya isa wani guri da ake kiransa barkul ghimat ko barkul ghumat da kasara wa ghainun ko da dhamma sai ya hadu da makwabcinsa da ake kiransa ibnu daghinna shi wannan mutumi mutum ne wanda yake da daukaka cikin kabilarsa kabilar qara wanda kofi ne waɗanda gabanin ayiwa manzon wa sayyidina Abu Bakar shaida wajen siffanta da su an fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna kenan ɗabi'un sayyidina Abu Bakar irin ɗabi'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda dukkansu an musu shaida da siffantuwa da waɗannan siffofi innaka tuksibul ma'dum lallai kai kana samarwa wanda ba shi da shi ka ba shi cikin miskinai, cikin talakawa, cikin fakirai, duk wanda ba shi da shi kana ƙoƙarin samar masa ka ba shi, ko kuma abin da babu wanda ya yi ƙaranci cikin al'umma kuma ana da buƙatuwa zuwa gare shi kana ƙoƙarin samar da shi. Fassara biyu kenan na tuksibul ma'adum, in ma ko kana samar ma wanda ba shi da shi ka ba shi, ko kuma abin da babu shi cikin al'umma kuma ana da buƙatuwa zuwa gare shi kana samar da shi. Duka waɗannan fassarori malamai sun yi, kuma kowane ɗaya daga ciki daidai ne, kuma siffa ce cikin siffofin sayyidina Abubakar Allah da shi. Sannan kuma watasilur rahima, kana sadar da zumunta, watahmilul kalla, sannan kakan ɗauki nauyin wanda yake da rauni cikin marayu da fakirai da miskinai, wanda ke da rauni kakan ɗauki nauyinsa, awainiyarsa, hidindimunsa. Sannan kuma watuqrid dhaifa, kai mutum ne mai tarban baƙo, watu'inu ala nawa'ibil haqq, sa'annan kuma kana taimakawa ga wanda ya samu kansa cikin matsi. Masa shi ne ma'anar watu'inu ala nawa'ibil haqq, kana taimakawa a gwagwarmaya da tsanani da kunci da wani zai iya samun kansa a ciki a sababin zalunci, kana taimaka masa wajen sama masa mafita da taimaka masa bisa az-zalimi. Tunda annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka az-zalimi ko ka hana a zalunci ko kwato masa haƙƙinsa. To sayyidina Abubakar wannan ɗabi'arsa ce. To waɗannan siffofi da Ibn Daghinna ya ambata ya ce da sayyidina Abubakar da su, ya ce to abin da nake buƙata gare ka shi ne koma garin Makka, ni zan baka amana da aminci bisa tsangwamar da aka maka, mutan Makka za su ƙyale ka, ka sake ka yi ibadarka. Wannan gabar a nan muka tsaya a makon da ya gabata. To ya ce faraja'a wartahala bunuddaghinnati ma'ahu. To wannan ya sa sayyidina Abubakar ya fasa wannan tafiyar tasa da zai yi zuwa Habasha, sai ya juya yana mai komawa garin Makka. To a nan shi ma Ibnuddaghinna sai kama hanyarsa, suka tafi tare da sayyidina Abubakar suka koma garin Makka. Kenan yanzu sayyidina Abubakar hijirar da zai yi don ya samu ya je ya yi ibada a sake ya fasa, saboda me? An ba shi garanti da tabbas cewar za a yi magana wa mutan Makka, kuma wanda ya ba shi garantin mutum ne maɗaukaki, wanda mutan Makka ba za su yi watsi da maganarsa ba. To wannan ya ba sayyidina Abubakar ƙarfin gwiwar juyawa ya koma garin Makka. Dama abin da ya fidda shi don ya samu ya yi ibadarsa ne inda zai je a sake. To yanzu tunda an ba shi wannan tabbaci da garanti, to sai ga ba buƙatar yin wannan hijira. Waɗanda suka zaɓi lahira kenan a kan duniya, idan ka ga tashin hankalinsu to a kan lahira ne, idan ka ga sun shiga damuwa to a kan lahira ne, idan ka ga sun yi hijira to a kan lahira ne, ba kan duniya ba. Saɓanin mu kuma a yau, idan ka ga mutum hankalinsa ya tashi, ransa ya ɓaci, ya shiga wani matsanancin yanayi, to a kan duniya ne ba a kan lahira ba. In ka ga an yi hijira daga gari zuwa gari a kan duniya ne, mutum zai tafi neman abin duniya a garin kafirai, ya ji ya gani ko da aƙidarsa za ta gurɓace, in dai zai samu abin duniya to zai zauna. Yanzu rayuwar da muke ciki kenan a yau, ko da ɗabi'unsa za su lalace a garin kafirai, in dai zai samu abin duniya ya ƙwammace ya zauna. Ɗabi'unsa su lalace, addininsa ya gurɓace, aƙidarsa ta sukurkuce, in dai zai samu abin duniya ya yadda. Wannan ba sahabban annabi ba kenan, ba haka suke ba. kaga sun bambanta da mu nesa ba kusa ba. Da yawa daga cikin al'umma musulmi a yau suna zaune a kasashen kafirai, aqida ta lalace, tarbiya ta lalace, tunani ya zama ba irin na musulmai ba, saboda suna samun abun duniya. To kuma sai aka wayi gari su kafiran, tunda sun gurbata musu aqidunsu, sun gurbata musu dabi'unsu da al'adunsu, sukan yi amfani da su a matsayin karnukan da suke farautar musulunci da su. Abin da yake faruwa kenan, sawa'un ko da sun sani ko ba su sani ba, ko sun yadda ko ba su yadda ba. In dai ka je ka zauna cikin kafirai, dole ko kaki ko kaso, sai ɗabi'unka sun canja. Shi yasa aka yi umarni a hijira, a bar garinsu a koma garin musulmai, ka je ka zauna cikin musulmai ka yi ibadarka, sannan ka siffantu da siffofi irin na musulmai, ɗabi'u irin na musulmai, al'adu irin na musulmai. Don duk lokacin da ka je ka zauna cikin mutane, dole ka tasirantu da su. Wannan abu ne wanda yake sananne, ko da ba a gaya maka ba ka sani. Wai Bahaushe yana cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai, sannan abokin ɓarawo ɓarawo ne. To inda za ka zauna cikin al'umma, dole ka tasirantu da su, dole ka tasirantu da ɗabi'unsu da al'adunsu. To kaga kuma tasirantuwa da ɗabi'u da al'adu na kafiri babu alkhairi ciki ko kaɗan. To saboda haka sayyidina Abubakar, Allah yadda da shi, sai koma garin Makka tare da wannan makwabci nasa Ibnu Daghinna, wanda ya bashi garantin cewar ya koma ƙarƙashin kularsa da amanarsa da amincinsa. To yayin da suka koma garin Makka, watafa fi ashrafi Quraishin, faƙala lahum Abubakar la yukhraju mithluhu, ya dinga zagawa gurin ƙabila ƙabila cikin ƙabilun Larabawa na garin Makka, ƙabila Quraish, yana ce musu Abubakar la yukhraju mithluhu, irin wannan mutumi bai cancanci fitarwa ba daga Makka. Idan ya je gurin wannan ƙabilar, sai ya ce Abubakar irin wannan mutumi bai cancanci a fidda shi ba, bai cancanci ku takura masa ba, yana da kima da matsayin da ya kamata ya ci alfarmarta, a kyale shi yayi addinin da ya zaba wa, kar a tsangwame shi, saboda mutum ne wanda ya siffanta siffofi na jinjina, siffofi na yau, haka bai cancanci a fidda shi daga garin Makka. Ya ce a tukhrijuna rajulan يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ولن تنصفوا في ده ينزلنا مكيتا قيتا تنبياني أكرش يكي تي مسشين ينزو زاكو فتر دا متمن دا يكي سامر ما وان دا باشي دا شي دواني فكيري دواني تلك دا باشي دا شي كودا ينا دا دنگنتك دا Abubakar ko bashi da shi yana kokarin samar masa, sannan kuma mai sadar da zumunta, mai daukan nauyin masu rauni, mai tarban baki, ya karrama su, ya girmama su, mai taimakawa tsanani da mutane suka shiga wajen tsamo su bisa gaskiya. Shin yanzu za ku fidda mutum irin wannan? Kamar yana kalubalantar su ne. Ibnu Daghinna yana kalubalantar Qurayshawan Makka da waɗannan siffofi da ya lissafo na sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. Ya ce falam tu kadhib Quraishun bijuwar Ibn Daghinna. To Quraish a nan da ta ji wannan batu na Ibn Daghinna, sai ba ta ja ba, ba ta yi sa'insa da Ibn Daghinna ba, bisa wannan amana da aminci da ya ba sayyidina Abubakar. Kenan ta yarda, ta amince kan sayyidina Abubakar ya zauna ƙarƙashin kulawa ta Ibn Daghinna da amana da amincinsa. Wa qalu lahu, amma sai suka sawa Ibn Daghinna sharadi, sun sa masa sharadi, sun yadda sayyidina Abubakar ya dawo Makka ya zauna ci gaba da addininsa, ba za su hana shi ba, amma kuma suna da sharadi. Menene sharadinsu? Suka ce mur Ababakarin falyabud rabbahu fi dari. To sharadin da za mu sa ubangijinsa to yayi a cikin gidansa kenan ba sa so ya bayyana bautarsa da zai yi wa ubangijinsa falyusalli fiha ma sha'a duk yadda ya ga dama yayi sallah ko raka'a nawa yake so amma yayi a cikin gidansa yayi sallah ko raka'a nawa yake Qur'ani wannan ma ba za mu hana shi ba amma fa a cikin gidansa wala yu'dhina bidhalika har ya cutar da mu da wannan ibadar tasa sada zai kar ya cutar da mu da shi bi salatihi wala yaqra'u fi ghairi dari sayyidina abubakar sai ya dauki lokaci mai tsayi a bisa wannan sharadi na quraishawa ya'budu rabbahu fi darihi yana bauta wa ubangijinsa a cikin gidansa baya fita waje yayi ibadar a waje a cikin gidansa yake yi kamar yadda suka nema kamar yadda suka sa sharadi wala yasta'linu bi salatihi sannan baya bayyana sallarsa ma'ana a boye yake yin ta a cikin gidansa wala yaqra'u fi ghairi dari sannan baya karatun alqur'ani a wani guri wanda ba gidansa ba kenan ya yadda da wannan sharadi da suka gindaya to yau da gobe thumma badali abi bakrin fabtana masjidan bi fina'i dari sai bayyana wa abubakar cewar to yanzu me zai hana ya zo farfajiyar gidansa ya gina masallacinsa maimakon kawai ya zama iya cikin gida ne kawai yake ibadar ya zama cikin gida ne kawai zai masa shaida dan ƙara yawan masu shaida mana mun san a ranar gobe kiyama abubuwan da ba sa magana za su yi shaida wa bawa ko shaida ta alkhairi ko kuma ta sharri Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ranar gobe kiyama za a kurumtar da bakunan mutane sai hannayensu su yi musu shaida wannan hannun zai ce da ni ya karbi cin hanci wannan kuma zai ce da ni ya bada sadaka kaga za su yi shaida na alkhairi hannayen kuma za su yi shaida na sharri idan an yi alkhairi da su za su yi kyakkyawan shaida wa ma'abocinsu idan sharri aka yi da su za su yi mummunan shaida wa ma'abocinsu sannan kafafu za su ce da ni da mu yake zuwa masallaci da mu yake zuwa gaida maras lafiya wasu kuma su ce da mu yake zuwa cin hanci da mu yake zuwa gidan giya kaga wannan za su yi shaida ta alkhairi wannan kuma za su yi shaida ta tasharri to haka zalika gidan mutum da yake zaune zai masa shaida ranar gobe kiyama in ma ko kyakkyawar shaida ko kuma mummuna hatta abun hawanka da kake hawa sai ya maka shaida ko kyakkyawa ko mummuna to haka zalika kasar da kake takawa za ta maka shaida kasar da kake ibada a kanta za ta maka shaida shine ma'anar idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha idan ƙasa ta yi girgiza girgizar ta sai duk wani abu da ke kanta sai ta fidda shi daga ciki za ta fidda shaida da za ta yi wa mutane wannan bigire ya ce yayi nafila sau kaza a kaina nan ma ya ce yayi nafila sau kaza a kaina nan ya ce yayi farilla sau dubu kaza a kaina wannan ya ce yayi sallar farilla sau dubu kaza a kaina wannan ƙasar ta ce yayi sallar juma'a sau kaza a kaina wannan ƙasar ta ce yayi sallar idi sau kaza a kaina wannan ta ce ai a kaina ya zauna ya karanta alqur'ani wannan ta ce ai a kaina yayi sadaka a kaina ya ciyar a kaina ya karantar a kaina ya yi umarni da kyakkyawar hani ga mummuna kyawawan shaida duka ƙasa da aka haukanta aka yi za ta yi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma in munana aka yi a kanta za ta yi mummunan shaida gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kaina ya zalunci wani a kaina ya danne dukiyar wani ya yi babakere a kanta akaina ya ci riba, akaina ya ha'intuwa ne, akaina ya yi gibarwa ne, akaina ya zagiwa ne, duk za su ba da shaida gaban Ubangiji subhanahu wataala. Shi ne ma'anar wa akhrajatil ardu athqalaha, duk wani nauyi da yake kan ƙasa za ta fitar gaban Ubangiji subhanahu wataala ranar gobe kiyama. To sayyidina Abubakar, malamai suka ce dalilin da yasa yayi tunanin yanzu an takaita shi da yin ibada iya cikin gidansa, kar ya zama gurbin da za ta masa shaida gaban Ubangiji ta zama kwaya ɗaya ko kuma ta kasa ta yi karanci. Sai ya tunanin bayan cikin gidansa, to ya fita war farfajiyar gidansa mana ya ɗan gina ɗan takaitaccen masallaci, ƙwarya-ƙwaryar masallaci, sai ya zama ya yawaita wa kansa masu shaida na alkhairi na ƙasa, bayan wanda za ta masa shaida na gunda yake ibada cikin gidansa, to ya samu ƙari kuma na farfajiyar gidansa. Wannan shine dalili da yasa sayyidina Abubakar yayi tunanin ya gina ɗan ƙwarya-ƙwaryar masallaci a farfajiyar gidansa. To sai ya gina ƙwarya-ƙwaryar masallaci a farfajiyar gidansa. Wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul qur'ana, sai zamanto wannan ɗan masallaci da ya gina yana sallah cikinsa kuma yana karanta alƙur'ani. To amma kuma tunda farfajiyar gidansa ne, duk wanda yake wucewa ta waje zai iya jiwa muryarsa, sabanin in a cikin gidansa ne ba za a ji muryarsa ba. Fayanqadhifu alayhi nisa'ul mushrikina wa abna'uhum wa hum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilayhi, matan mushrikai da ƴaƴan mushrikai sai su kifu akan abin da suke sauraro na karatun alqur'ani da sayyidina Abubakar yake. Gashi dai a farfajiyar gidansa ne amma suna jiyo muryarsa, sai su kifu kan abin da yake furtawa suna mamakin wannan abin. Dama mun yi bayani cewa duk wanda zai saurari alqur'ani dole zai taɓa zuciyarsa ko da ba musulmi bane. Wa kana rajulan bakka'an, sayyidina Abubakar mutum ne wanda yake da yawan kuka, inda zai karanta alqur'ani zai wahala yi har ya kare be kuka bai kwace masa ba, saboda yadda zuciyarsa take da taushi, ga kuma yadda takawa da imani yayi kaka gida a cikin zuciyarsa. Saboda mutumin da zai zub da hawaye saboda ambaton Allah, wannan na nuna yadda imaninsa yayi karfi da kuma yadda takawarsa ta kai ta kawo ga Ubangijinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewar daga cikin mutanen da ranar gobe kiyama za a sanya su ƙarƙashin inuwa wadda babu wata inuwa sai ita, akwai mutumin da zai zauna shi kaɗansa ya tuno ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala ya masa, da kuma yanda ya kasa wajen gode masa cikakkiyar godiya, da kuma yanda yake saba masa amma yake masa afuwa, da girman azabarsa ga kuma rahamarsa, sai fashe da kuka. Ma'ana ya tuno Ubangiji subhanahu wataala da rahamarsa da azabarsa, wannan ya sa idaninsa su zub da hawaye. To irin wannan mutumi ranar gobe kiyama yana ƙarƙashin inuwa da Ubangiji subhanahu wataala ta nadar, wadda babu wata inuwa sai ita. A ranar gobe kiyama babu wata inuwa sai wannan inuwa din. To akwai nau'ukan mutane guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar zafi da za a sha na wannan wuni na ranar tashin alkiyama, su Allah zai tseratar da su daga wannan zafi din. Kamar yadda muka yi bayani a baya, ranar gobe kiyama rana za ta zamanto tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba, bai wuce kamu ɗaya ba. Mun san kuma yadda rana take da zafi, yanzu ai gari ya ɗau sanyi ko, saboda muna lokaci na sanyi. Me yasa ɗazun sanyin bai kai na yanzu ba? Saboda zafin rana ya ɗan ɗumama duniyar. Da rana lokacin zafi sai ka ji weather ta ɗan zama normal hakan nan, amma in dare yayi sai ka ji sanyi ya ƙaru ta yadda inda za ka kwanta bacci baka rufa da abin rufuwa ba sai ka kasa bacci saboda matsanancin sanyi. Saɓanin da rana sai ka kwanta kai baccinka normal baka da matsala. Me yasa? Da rana ta ɗumama duniyan gari ya ɗan yi ɗumi saboda zafin rana. kuma garatan da ke tsakanin ranan da duniya da muke rayuwa cikin ta, amma tare da haka sai kaga ta dumama duniya komin tsananin sanyi da ake. To ina ga a ce ga ta tsakanin ta da kan bawa bai wuce kamu ɗaya ba, ai ka san al'amari tsananin ya kai inda yake. Zafin ta yafi zafin wuta da za a dora masa tukunya a kansa, shi yasa kwakwalwa zaka ga tana tafarfasa a lokacin da rana ta zamanto tsakaninta da kan bawa bai wuce kamu ɗaya ba. Zaka ga gumi ya haɗiye mutum kamar wanda aka jefa shi cikin ruwan teku saboda tsananin zafin rana. Wani kuma gumin yana ƙoƙarin haɗiye shi, ya je masa kafaɗa, wani gumin ya je masa kunkumi, wani yana gwiwarsa, wani kuma ya haɗiye shi gaba ɗaya ma baka ganinsa kamar an jefa shi cikin ruwan teku saboda matsanancin zafi da ake fama da shi na zafin tiririn zafin rana. To akwai mutane guda bakwai da su wannan zafi ba za su sha shi ba, Allah ya sa mu na cikin su. To daga ciki akwai wanda tuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala da irin ukubarsa zai sa shi ya zubda hawayensa. To sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi sautari da dama in har yana karanta ayoyi na Alkur'ani idanunsa sukan zubda hawaye saboda ƙarfin imaninsa da taqawarsa. Shine yace wa kana rajulan bakka'an la yamliku aynaihi idha qara alqur'ana. Shi sayyidina Abubakar ya kasance mutum ne mai yawan kuka, mai yawan zubda hawaye, baya iya mallakan idanunsa ya hana su kwaran yadda hawaye a yayin da yake karanta alqur'ani. Dole hawaye sai ya kwace, kuka sai ya kwace masa. To wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa matan mushrikai na Qurayshawa su ji zuciyarsu ta karaya cewar wannan addini komai aka addinin gaskiya ne, tunda mutum a harkar banza dai ba zai zo yana zubda hawayensa ba. To amma tunda yake zubda hawayensa komai aka yi wannan al'amari ne wanda yake da girman gaske. To wannan al'amari fa afza'a zalika ashrafa Quraysh, wannan al'amari na sayyidina Abubakar yadda ya zo ya gina gida ko masallaci a farfajiyar gidansa, muryarsa tana fita waje, matan mushrikai na sauraransa suna mamaki da ƴaƴansu, har ma yana yi yana kuka. Wannan ya sa zukatansu su karaya, su samu kokwanto da shakku bisa abin da suke na bautan gumaka, suna ga kamar wannan ibadar ita ce mafificiya gare su. To wannan sai fusata madaukaka cikin Qurayshawa, wannan al'amari na sayyidina Abubakar sai fusata madaukaka daga cikin Qurayshawa. Fa arsalu ila ibn ad-Daghinna fa qadima alaihim, sai suka aika wa ibn ad-Daghinna wanda ya ba sayyidina Abubakar aminci, suka ce yazo suna son ganin sa. Yayin da ibn ad-Daghinna yazo ga Qurayshawa Makka fa qalu, sai suka ce masa inna kunna kad ajarna Aba Bakrin bijwarika ala an ya'budu rabbahu fi dari faqad jawaza dhalika fabtana masjidan bi fina'i darihi fa'alana bis salati wal qira'ati fihi. Ibn ad-Daghinna lokacin da yazo wa Qurayshawa sai suke ce masa inna kunna kad ajarna Aba Bakrin, mu mun bawa sayyidina Abubakar amana, mun bashi aminci bijiwarika saboda amincin da ka bashi da amanar da ka bashi, wato karkashin amanarka da amincinka mu ma muka yarje masa, amma bisa sharadi ala an ya'budu rabbahu fi dari, bisa sharadin ya bauta wa ubangijinsa a cikin gidansa, kar ya bayyana ibadarsa, amma kuma faqad jawaza zalika, ya wuce wannan sharadin da muka gindaya masa. Fabtana masjidan bi fina'i dari, yazo ya gina masallaci a farfajiyar gidansa. Fa'alana bis salati wal qira'ati fihi, kuma yake bayyana sallarsa da karatunsa na Alkur'ani a wannan masallacin da ya gina. Saboda haka kaga yanzu sharadi da muka sa ya saba. Suka ce wa inna kad khashina an yaftina nisa'ana wa abna'ana, kuma tabbas mu muna tsoron kar ya fitini matanmu da ƴaƴanmu. Wacce irin fitina ce suna ganin ƴaƴansu su bar addinin da suke kai, wanda suka riski iyaye da kakanni wannan suna ganin su a matsayin fitina ce gare su. ƴaƴansu da matansu su bar addinin da suka taso suka tarar iyaye da kakanni na yi su ma suna kansa ƴaƴansu su bar wannan addini su wannan suna ganin su a matsayin fitina ne. Shine suke ta lallai mu muna tsoro kar ya fitini matanmu da ƴaƴanmu. Fa in ahabba an yaqtasira ala an ya'budu rabbahu fi darihi fa'ala. In har ya ga yana so yayi ibadarsa, yana so ya takaita ibadarsa da zai yi wa ubangijinsa a cikin gidansa, to yayi hakan mu hakan muke fata in har zai iya haka din. Wa in aba in ko yaki illa an yu'lina zalika, face ya bayyana wannan ibadar tasa, matanmu suna ji, ƴaƴanmu suna ji, fasalhu an yarudda ilayka dhimmataka, to abinda muke nema gare ka kai ibnu daginna ka nema daga gurinsa amana da ka bashi, yarjejeniya da kuka kulla tsakaninka da shi ka warware ta, amana da ka bashi ka janya abunka. Tun daga shi ya saba wannan sharadi mu da muka gindaya, wannan amana da ka bashi, amincin nan da ka bashi, kariyar nan da ka bashi, ka janya kayanka. In har ya ki cewar shi sai dai ya bauta wa ubangijinsa a bainal jama'a, a fili, a sarari, matanmu na gani suna sauraron karatunsa, su fitinu da karatun da yake yi, su bar addinin iyaye da kakanni, to in har ya ki ka janye amanarka da ka bashi. Fa inna kad karihna an nukhfizaka wa lasna muqirrina li Abi Bakr lil isti'lan. Suka ce to mu kuma abin da muke tsoro ko muke kyama shine mu warware maka alƙawarin da muka maka, muna kyamar warware maka alƙawarin da muka maka. Sun masa alƙawari cewar za su bar sayyidina Abu Bakar yayi ibadarsa a saki ba mai tsangwamarsa. To kan rana tsaka Ibnu Daghinna yaga an zo ana tsangwama Abu Bakar bai ji daɗi ba, yace yanzu na ba wa mutum amana da aminci amma ku kun ki ku tabbatar da ita. Shine suke shaida masa cewar suna tsokyamar kar ya ga kamar sun warware abin da suka ɗauka masa alƙawari na bai wa sayyidina Abu Bakar amana da aminci ya ci gaba da ibadarsa a sake. Sannan su kuma ba za su iya zuba ido, suna ganin sayyidina Abu Bakar yana ibadarsa a bainal jama'a ba, saboda suna ga hakan ƙalubale ne mai girma a gare su, domin zai iya jefa ƴaƴansu ga barin addininsu da na iyaye da kakanni, haka kuma matansu. Ibnu Daghinna sai ya ce to ba wani abu, ku kwantar da hankalinku, zan je na samu Abu Bakar za mu yi magana. Fa'ata Ibnu Daghinna Abu Bakar, Ibnu Daghinna sai taho sai ya samu sayyidina Abu Bakar a gidansa. Fa qala, sai ya ce sayyidina Abu Bakar, qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi. Kai fa Abu Bakar, ka san abin da muka kulla yarjejeniya a kansa tsakanina ni da kai. Shine zaka shiga cikin gidanka kayi ibadarka, ba za ka bayyana ta ba, mun yi wannan yarjejeniya da kai kuma ka yarda. Sai ce masa fa imma an taqtasira ala zalika, imma ko ka taƙaita a wannan yarjejeniya da muka yi, ya zamanto ibadarka kawai kana yin ta a cikin gidanka, karatun qur'aninka kana yin sa a cikin gidanka. Wa imma an turji'a ila zimmati, ko kuma yarjejeniyar da muka kulla ni da kai mu warware ta, amanar da na baka in janye kayana. Yace fa inni la uhibbu an tasma'a al arabu anni ukhfiztu fi rajulin aqattu lahu. Yace saboda ni bana so larabawa su ji cewar an saba min bisa alƙawari da aka ɗauka min dangane da mutumin da na bashi amana, saboda hakan suna ganin sa kashe. Yanzu ka ce ka ba ma wani amana, mutanenka su ki zartar da wannan kamar baka da matsayi a gurin su, kamar baka da kima, kamar baka da muhimmanci. To in ya bayyana wa Laraba haka, zai zama shi ya zama kasashe kenan, zai zama Laraba za su kalle shi a matsayin wanda ya kasa ko kuma mara kima ko mara daraja, alhali kuma yana da ɗaukaka a gurin 'yan kabilarsa, kamar hakan yana ga zai zubar masa da kima. gashi nan ya ba sayyidina Abubakar amana kuma larabawa sun ki su zartar da amanan nan to wannan yana nuna ba shi da wani balu a gurin larabawa to baya son hakan shi ya fi so duk abin da ya ce ya ba mawana amana to kowa ya ce eh an ba shi amana wannan yana nuna kimar sa a gurin larabawa to amma idan ya aka wayi gari ya ba mawana amana amma an ga ana cin zarafin sa an hana shi sake an hana shi sakar wannan ya zubar masa da kima ya zubar masa da daukakar sa to shi yasa yake nema daga gurin sayyidina Abubakar kar yayi abin da za a zo a takura masa alhali duniya ta san cewar ya ba sayyidina Abubakar amana daga karshe kuma sai a fahimci cewar kaman ma larabawan fa ba ma shi ma da wani kiba a gurin su bai isa ya nemi alfarma ma a gurin su ya samu ba tunda gashi wanda ya ba wa amana sun ki su kiyaye wannan amanar da ya bashi to shine ya nemi wannan a gurin sayyidina Abubakar فقال ابو بكر سيدنا ابو بكر سي يجي مسا اني ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله يجي ني yanzu wannan amanar da ka bani na mayar ma da kanka bana bukatar ta na yadda da ta ubangiji ina neman amana daga gurin ubangiji kariya da kwaba da tsaro da garkuwa yanzu ta ubangiji nake nema ba taka ba taka janye abunka ka tafi da kayanka ta ubangiji ta ishe ni kenan zai ci gaba da ibadar sa a bainal jama'a zai ci gaba da ibadar sa a masallacin da ya gina wannan riwayar da muka karanta ta yace rawahul bukhari imamul bukhari ya fitar da ita a cikin littafin sa sahihin sa to wannan yan uwa zai nuna mana karfin yaqinin sayyidina Abubakar da kuma karfin imanin sa da takawarsa da kuma dogaransa ga Ubangiji saboda yana da yaqini cewar Ubangiji ba zai tozartar da shi ba to shi yasa mai da wannan martani ga wannan mutumi ya ci gaba da kuma ibadar sa a farfajiyar gidansa yace wa kana zalika sababan li Isa li adha azimin ila Abi Bakar to hakan sai zamanto sababi da ya kai ga isar da cuta wacce take mai girma ga sayyidina Abubakar hakan ya zama sababi da ya sanya suka dukufa kan sayyidina Abubakar wajen tsangwamarsa da cutar da shi Allah ya dade shi to kamar yadda muka yi bayani a baya cewar babu wanda ya kubuta daga cutarwar waɗannan mutane na Makka wannan zamu fita da darasi mai girma ɗan uwa haka al'amarin yake a yau duk wanda ya rungumi addinin musulunci yace Allah shine ubangijinsa duk daukakar da yake da ita ba za ta bashi kariya ba za ta bashi kwaba ba wajen fuskantar cutarwar makiya musulunci wato dole musulmi ya kwana da shirin wannan cewar duk daukakar da kake da ita duk matsayin da kake da shi matukar zaka rungumi addinin musulunci to makiya musulunci basu da abokin gaban da ya wuce ka to tsangwamar su da cutar wasu kar ya daga maka hankali saboda an tsangwami waɗanda suka fika alkaidi an cutar da waɗanda suka fika alkaidi shine sayyidina Abubakar gabanin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan idan mutun yana tuna wannan zai zama rarrashi gare shi idan makiya musulunci suna kokarin ganin bayanka saboda ka ce kai musulmi ne kuma kana bayan musulunci kuma kominka musulunci ne rayuwarka musulunci ce kai kawanka musulunci ne siyasarka musulunci ce maganganunka ɗabi'unka al'adunka halayyarka duka musulunci ne ana tsangwamarka akan haka ana kushe ka ana aibanta ka ana cin kafarka ana kokarin ganin bayanka kar wannan ya daga maka hankali saboda haka waɗanda suka gabace ka a cikin irin wannan yanayi suka rayu sun rungumi musulunci sun ci rayuwar su gaba dayanta musulunci ce akai ta tsangwama su aka hana su sakat ibadar ma aka so a hana su ko ma aka hana su amma hakan bai karyar musu da zakatun su ba sai ma ya kara musu yaqini da ƙarfin gwiwa saboda sun san abin da suke ba zai tafi a tutar babu ba. To wannan yana da kyau kowane musulmi a yau a duniya ya sa wannan akan idansa, cewar dole ne dai ɗabi'a ce ta kafirai su tsangwami musulmai kuma su yi ƙoƙarin ganin bayan musulmai ba don kuma ba sai don musulunci. Wama nakamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard. Wannan shine dalili. Yace wa bil jumla adun kule falam yakhlu ahadun min al muslimina min adiyatin lahiqat, babu ɗaya daga cikin musulmai da ya kubuta daga cutarwa, cutarwa da za ta riske shi kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai kai ka ce musulmi ne lokacin da yake Makka, gabanin yayi hijira ya koma Makka, ba mutum ɗaya cikin musulmai da ya kubuta daga cutarwar makiya musulunci. Kaga wannan abu ne wanda yake sananne kuma tarihi yana ta maimaita kansa tun daga wancan lokaci har kawo yanzu da nake magana. Duk inda musulmai suke target ɗin makiya musulunci, yaya za su yi su gama da su, yaya za su yi su rusa su, yaya za su yi su durƙusar da su, yaya za su yi su ga bayansu, wannan shine target ɗin su. Ya kamata duk inda musulmi yake ya san da wannan. Mu mun isa shaida 'yan Najeriya dangane da abubuwan da suke faruwa cikin ƙasar nan, kuma ba su gushe ba, har yanzu suna faruwa. Da yawa wasu suna bayyana, wasu kuma suna nan a ɓoye, amma dai in ka kalle su kallo na basira, ka nazarce su nazari mai zurfi, za ka fahimci cewa fa yankin nan fa saboda musuluncin yankin ne ake so a ga bayansa, saboda musuluncin yankin ne ake so a durƙusar da shi. Wani bayani da ya fito a kwana-kwanan nan bai daɗe ba daga shugaban ƙasar Nijar, duk da mahukunta suna musawa amma ba zai ƙirƙiri ƙarya haka nan kawai ya shata ya faɗi ba. Wani yanki da aka ba wa waɗannan 'yan bindiga lakura wannan bayanin da shugaban ƙasar Nijar yake yi, ya ce wallahi da hannu na da yawa daga cikin jigajigan gwamnatin Najeriya kuma da saninsu da yardarsu an ba su wannan yanki kawai su haifar da bala'i da kisa da kidnapping da a hana musulmi kawai saka a ɗauke hankalinsu daga duk wani abu da za a tatsa na arzikin wannan yanki. Kwanan nan bai daɗe ba ko sati bai yi ba, shugaban ƙasar Nijar yake wannan maganar. Sun fito sun ƙaryata amma ba yadda za a yi a saurara, saboda ba yadda za a yi ya ƙagi ƙarya ya jingina, kuma abu ne wanda dama gashi nan ana gani. Me yasa kawai sai wancan yanki? Me yasa sai wancan yanki? Sannan duk wani balbalin bala'i me yasa sai a arewacin Najeriya babu a kudancin Najeriya? Haka biri ya yi kama da mutum. To saboda haka duk inda musulmi yake san da wannan cewa makiya musulunci fa suna nan suna ta shiri su ga bayan musuluncin da musulmai, ka san da wannan. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, bayan ka san da wannan ɗin ba wai ido za ka zura kawai kana kallo ba, za ka yi fito na fito da su ne, a abu mu ce ka yi fito na fito da su ba, ai ba abin da zai faru sai da ikon Allah. To kai ta koka wa Ubangiji, ba abin da ya fi ƙarfinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewar sayakunu ba'di atharatun tunkirunaha, atharatun wa umurun tunkirunaha, yace akwai abin da zai faru a bayana, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, na danniya da babakere daga gurin mahukunta dangane da dukiyar talakawa, ya zama sun keɓanta da ita wajen amfanuwar ƙashin kansu su da iyalansu banda talakawar, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai sai wannan zai faru a bayansa, ma'ana jagorori za su takaita wajen amfanuwa da dukiyar talakawa banda talakawan, talakawan sai dai su zama 'yan kallo. Sannan wa umurun tunkiruna, za ku yi ta ganin munanan abubuwa abin kyama daga gurin jagorori wanda kuke fito na fito da abun bakwa sha'awarsa bakwa sansa. Sai sahabban annabi suka tambayi manzo Allah cewa idan mun riski irin waɗannan shugabanni ya rasulullahi ya za mu yi? Annabi ya ce ku bayar da haƙƙoƙin shugabanni da yake wuyanku. su kuma ku roki Allah ya kwata muku haƙƙin. Haka nasihar da annabi yake, kenan annabi bai ce ai fito na fito da su ba, bai ce a tsine musu ba, bai ce a kwashe musu albarka ba, ce wai ku haƙƙin su da yake wuyan ku ku ba su haƙƙin su, sannan ku kuma haƙƙin ku da yake wuyan su ku roki Allah ya karɓa muku. Wasu malaman suka ce ku roki Allah ya shiryar da su don su ba ku haƙƙin ku. To kenan yanzu idan abu ya zama ya fi ƙarfinka, sai ka koka wa Ubangiji. Shi kuma Ubangiji baya bacci, kuma la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama, babu wani abu da ya gagare shi a ban ƙasa ko a sama. Shi ala kulli shay'in qadir, mai iko ne akan komai. To saboda haka ƴan uwana musulmi na wannan ƙasa, shawari da nake ba mu na yanayi da muka tsinci kanmu a ciki da kuma ƙalubale da muke fuskanta, saboda tabbas muna fuskantar ƙalubale mai girman gaske a gabanmu a nan gaba, musamman yankin musulmi. To dole mu koma mu yi ta koka wa Ubangiji, shi kuma baya bacci kuma zai saurari kokenmu. Akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wajen neman ɗauki da taimako da agajin Ubangiji bisa makiya. To saboda haka mu yawaita ta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ko filin daga ya je yakan yi wannan addu'a, sai kaga Allah ya bashi nasara akan makiya. To saboda haka makiya musulunci da suke kokarin sai sun durƙusar da yankin da musulmai suke rayuwa, suke ibadansu, suke neman yadda Ubangijinsu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, to mu koka wa Ubangiji. Mu lazumci addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yake yi dan Allah ya bashi agaji akan abokan gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama addu'ar da yake yi ita ce Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan abokan gaba. Mu ma yanzu mun fi kowa buƙatuwa zuwa ga yawaita yin wannan addu'a din. Sawa'un a lokacin da muka zo sallah cikin sujjada mu yi ta wannan addu'a. Muna gaya wa Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma za mu ga taimakonsa da agajinsa. Saboda ba abin da zai faru sai da ikonsa. Mu san da wannan. Allahumma munzil alkitab, ya Allah mai yawan wanda ya sassaukar da littafi, ya saukar da At-Taura, ya saukar da Injila, ya saukar da Zabura, ya saukar da Al-Qur'ani, shine munzil alkitab, wanda ya saukar da littafi, ya saukar da wannan littafi, ya saukar da wannan littafi, ya saukar da wannan littafi. Wa mujri as-sahab, wanda ke gudanar da gajimare, zaka ga gajimare a sama yana tafiya, wa ke gudanar da shi? Allah. Kaga wannan yana nuna mana wayarsa da ikonsa wajen aiwatar da abin da yake so, lokacin da yake so, ta yadda yake so. Wa hazim al-ahzab, kuma mai tarwatsa rundunar makiya, ihzimhum, ka tarwatsa su. Wansurna alaihim, ka taimake mu akan su. Wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan makiya musulunci, wanda suke kokarin ganin bayansa shi da sahabbansa. To mu ma a yau muna da buƙatuwa zuwa ga wannan addu'a, dangane da makiya musulunci da suke kokarin ganin bayanmu. Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alayhim. Ya Allah, wanda ya sassaukar da littafi, mai kuma mai gudanar da gajimare, kuma mai tarwatsa makiya, ka tarwatsa su kuma ka taimake mu akan su. Wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake yin ta, kuma yake nana tata. A nan gurin mawallafin wannan littafi ya ce wa bil jumla falam yaqulu ahadun min al muslimi min adiyatin lahiqat, ba ɗaya daga cikin musulmai da ya kubuta daga cutarwa face ta riske shi a dunkule. Walakinna kulla dhalika dha'a sudan tilqa'a thabatihim wa azima imani, tilqa'a thabatihim wa azimi imani. Sai dai kuma duk wannan cutarwar da aka musu, su makiya din haƙar su bata cimma ruwa ba,
cutarwa ya tafi a iska, ya tafi a tutar babu. Tayaya aka yi ya tafi a iska? Tayaya aka yi ya tafi a tutar babu, ya tashi a tutar babu? Saboda tabbatuwansu da kuma ƙarfin imaninsu. In har bawa yana da tabbatuwa, yana da tsayuwa kan addininsa, yana da ƙarfin imani, duk cutarwar da za a masa ba za ta hana shi ibadarsa ba, sai dai cutarwar ta tafi a banza. To saboda haka ‘yan uwa, mu ƙara gyara mu'amala tsakaninmu da Ubangijinmu, mu ƙara inganta imaninmu, mu ƙara komawa zuwa ga Ubangijinmu, sai zamanto duk cutarwar da za a mana za ta tashi a tutar babu. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk cutarwar da aka musu ta tashi a tutar babu. Su waɗanda suka cutar da su ɗin, haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. To mu ma in muka zama haka, masu cutar da mu, masu tsangwamar mu, masu ƙoƙarin ganin bayanmu, haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba. Ya ce fa'innahum lam yuslimu li gharadin dunyawiyyin yarjuna husulahu fayas'ulu irja'u. Saboda su fa waɗannan bayin Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba su musulunta ba dan abin duniya, ba dan abin duniya suka musulunta ba, wanda wai suke fatan su same shi, wanda har inda za a tsangwame su hakan ya sa su bar addinin. A ba dama ba dan haka suka musulunta ba, ba dan su ji daɗi suka musulunta ba, ba dan su samu mulki suka musulunta, ba dan su samu ɗaukaka suka musulunta ba, sun musulunta ne dan neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace walakin waffaqahumullahu li idraki haqiqatil iman fara'u kulla shay'in dunahu sahala. Sai dai su waɗannan bayin Allah, sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, Allah madaukakin sarki ya datar da su da riskan haqiqanin imani. Sai suka ga duk wani abin da ba imani ba, ba abin a waiwaice shi ba ne. Sannan duk wani abin da ba shi da alaka da imani, ba zai ɗaga musu hankali ba, al'amarinsa mai sauƙi ne. Ya ce walam mara aku faru ƙuraishin an na zalika al'aza lam yujid hum naf'a bal kullama zadu al-muslimina adha izdada yaqinuhum ijtama'u lishura fi ma bainahum. Lokacin da kafiran Quraishawa suka ga wannan cutarwar da suka yi ta yi wa musulmai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai amfanin musu da komai ba, bai samu musu da amfanin komai ba, wata natija da suka fita da ita. Bal kullama zadu al-muslimina adhan izdada yaqinu, kai ta kai ta kadin lokacin da suka ƙara tsangwama da cutarwa wa musulmai, sai yaqinin musulman ya ƙaru, ƙarfin imaninsu sai ya ƙaru, dogaransu ga Ubangijinsu ya ƙaru. Ijtama'u lishura fi ma bainahu, wannan yasa sai suka haɗu dan yin meeting tsakaninsu, su tattauna yanzu to wace hanya za su bi, tunda sun bi hanyar cutarwa bata amfanar ba, hanyar tsangwama bata amfanar ba, hanyar takurawa bata amfanar ba, to yanzu wace hanya za su bi wacce za ta amfanar, su ga dai musuluncin nan baya kai kawo a ban ƙasa. To shine suka zauna a teburin meeting. To da suka zauna, me suka tattaunawar tasu da kuma abin da ya biyo bayan tattaunawar yana da tsayi. Ban sani ba lokaci zai wadace mu karanta shi. To ina ga saboda lokacin ya kasa, za mu jinkirta duba tattaunawan Quraishawa na garin Makka mushrikai, tattaunawansu da suka yi don duba yaya za su yi su kullowa wannan addini na musulunci ƙoƙarin ganin bayansa. Za mu jinkirta duba wannan tattaunawar tasu da kuma abin da ya biyo bayan tattaunawar, har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su. abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.